Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ubangiji ya sake kawo mu domin mu ci gaba da wannan hidima. Mai sauraro, tare za mu yi wannan hidima, don haka a matso kusa da akwatin rediyo a samu ƙarfafawa ta dalilin sauraron Pastor Daniel Chiroma Jr. da shiri na gari ya waye. Pastor Ephraim Jidauna da Pastor Audu Suma suna shirye duka domin ka. Kwaya na Seventh Day Adventist Church daga Jos Main Township su ne za su yi mana waka a shirin na yau. Suna na Ishaya Zakaria, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Salamu alaikum mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan fili ta gari ya waye. Fili wanda muke nazari a cikin littattafan nan guda biyu, littafi mai sarki da kuma Alkur'ani mai girma, domin mu sansance gaskiyan al'amari na kwesuwa da kuma hanyar ceto na tsira ga ɗan adam wanda Allah ya tanada. Don haka, kamar kullum kafin mu ci gaba, za mu fara da kalmar addu'a. Ya Allah, babba, babu mai kama da kai, babu wadda yake misaltuwa da kai. Mun ɗaukaka ka, mun yabe ka, domin ka ba mu wata dama mu sake zuwa mai nazari cikin kalmar ka. Bishe mu, koya mana, albarkaci mai sauraro, ka kawza dukan abin da zai ɗauke kunninsa daga jin wannan zantattuka da za ta gina ruhaniyarsa. Mun roki wannan ta dalilin darajan Isa mai cetonmu, amin. To, muna dai magana, muna nazari ne akan magana wanda tana cewa addinin da aka umurtawa Muhammad da mabiyansa su bi. Kuma mun fara fahimta da cewa Allah ya yi halitta kwana shida, sa'an nan rana na bakwai ya huta daga aikinsa, don haka yana bukatan a bauta masa. Ya tsare karagar mulkinsa, yana zaune domin ɗan adam ya zo gabansa cikin bangirma da sujeda ya bauta masa. To, mun gane cewa dakatar da aikin halitta da Allah ya yi a kwana shida ba ya nuna Allah ba yin wani aiki ba ne samsam, a'a, amma yana nan yana ci gaba da gudanar da shirye-shiryensa domin ɗan adam. Hakan nan ma, mu ma ba an hana mu yin kowanne aiki ba ne, amma an hana mu aikin da ya shafi jin daɗin kanmu. Amma ranan Asabat rana ne na ibada da hidima na alheri da kuma hidiman da zai kawo ɗaukaka ga sunan Allah. Muna ci gaba kamar yadda muke nazari, kamar yadda mun sani da cewa ko mu ma ba kowanne aiki ba ne Allah ya hana mu yi a ranan, amma aikin garalin kanmu ne kawai. Shi ya sa Ishaya Sura 58 aya 13, ya ce, idan ka kawar da kafarka ga bari aikin garalin kanka a ranar Asabat, rana ta mai sarki, ka kuma ce da Asabat abin marmari ne, mai sarki na Ubangiji, abin girmamawa. Idan kuwa ka girmama ta, baka aika sha'anin kanka ba, baka bidi naka nishadi ba, baka kuwa faɗi zancen kanka ba. So, ka gani abin nan, ayar Allah tana jaddadawa cewa aikin da an hana mu yi a ranar Asabar shine aikin garalin kanmu da nishadin kanmu da sha'anin kanmu. Amma aikin da ya kamanci ɗaukakan Allah da kuma yi masa bauta, wajibi ne mu yi a ranar. Rana ce na yin aikin alheri da jin kai ga mutane. Idan muka duba tun daga makon halitta ne Allah ya keɓe rana ta bakwai, wato Asabar, domin mutum ya daina aiki, sai dai aikin bauta masa kadai da wanda zai kawo daukaka ga Allah. Dalilan kuwa su ne, na ɗaya, domin mutum ya rika tunawa mako-mako da cewa Allah shi ne ya halice shi. Na biyu, domin mutum ya rika tunawa mako-mako da cewa Allah shi ne kaɗai Allah, don haka bai kamata ya danganta shi da kowa da komai ba ta wurin daina aiki yayin da yake bauta wa Allah. Na uku, domin yarda da ikon Allah na yin halittar dukan duniya nan cikin kwana shida kacal. Muna bincikawa dalilan da ya sa Ubangiji ya ba mu hutun Asabar da kuma ababen da yake bukata mu yi a wayannan ranakun. Sannan dalili na hudu kuwa, ta wurin keɓe wannan rana ne Allah ya kafa wa mutum addini domin bauta masa. Ko da shike Allah yana so mu rika yi masa sujada babu fashi, amma ya sake keɓe ranar Asabar domin bambanta kansa da sauran alloli da ake masu sujada kowace rana, domin nuna kansa da cewa shi ne Allah mahalici, ba Allah wadda aka kirkiro ba. Tun daga lokacin Adamu mutum na fari, Allah ya kafa addini wanda ta rasa zuwa zamanin Ibrahim. Ibrahim ya haifi Ishaku ta wurin matarsa Saratu. Ishaku ya haifi Yakub, wadda ta wurinsa aka sami kabila 12 na yayin Isra'ila, wanda annabi Musa ya fito ta wurinsa. Ta wurin zuriyarsa ce aka sami annabi Isa. A zamanin annabi Musa, Allah ya sa dokar Asabar cikin dokoki 10 da ya ba Musa, kamar tuni ne yake yi masu da abinda dama tana nan tun farko. Shi ya sa ya ce, ka tuna da ranar Asabar domin a kiyaye ta da sarki. Kwana 6 za ka yi aiki, ka kuwa gama dukan aikinka, amma rana ta 7 Asabar ne ga Ubangiji Allahnka. Cikinta ba za ka yi kowanne aiki ba, da kai da ɗanka da diyarka da bawanka da baiwarka da bisashenka da bakonka wanda ke cikin kofofinka. Gama cikin kwana 6 Ubangiji ya yi sama da ƙasa da teku da abin da ke cikinsu duka, ya huta kuma akan rana ta 7, domin wannan Ubangiji ya albarkaci ranar Asabar ya sarkake ta. In ji Fitowa Sura 20 aya 8 zuwa 11. Sai annabi Isa da ya zo ya koyas da kuma jadada wannan addini. Ya zo Nazaret, inda aka goye shi. Ya shiga cikin majami'a bisa ga al'ada ta saran Asabace. Ya tashi saye garin ya yi karatu. Luka Sura 4 aya 16. Kada mai sauraro ya manta, muna kokarin mu bi diddigi ne mu bi asali. Wanne ne addinin nan na Musa da na Isa da na Ibrahim da na Ishaku? Shine muna bin asali mu gani wadanne ne, yaya aka fara. Mun fara daga farkon halitta, mun gangaro zuwa lokacin Musa har zuwa lokacin annabi Isa da ya zo kansa shi ma ya shiga masujada ranar Asabar bisa ga al'ada ta sa. Don haka ka gani wannan shine addinin da ana umurtawa annabi Muhammad da mabiyansa su bi. So za mu ci gaba a karo mai zuwa, domin lokaci ya kure mana. Za mu dasa aya a nan sai karo mai zuwa. Ina fatan mai sauraro ya fahimta, yana kuma samun ganewa. Allah ya albarkace mu. Mun gode maka, ka bishe mu ya Allah zuwa ga ƙarshen bincikenmu na yau. Ka kara mana sani da fahimta, ka kai mu ga hanya madaidaiciya zuwa samun ceto ta dalilin darajan Isa mai cetonmu. Amin.
Akwai tushen da ke kawo da duka damuwar kowa, ko ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kunne ka ji. AWR shi ne muryar da ke Adventist World Radio, muryar begin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Yanu ya basu ya dada Ubangijinmu, aran su basu dauka ya zama sarkinsu. Ama fa wata rana zai komo duniyan nan, kama mulkin duniya duka na sane. Za ya komo wata rana yi wata kila yau, za ya komo daga sama domin ya kauce mu. Jama'a su kwase muna tare da shi suke, kama mulkin duniya duka na sane. Sai da di mai yawa zamuci, ba sauran bace zuciya, ba sauran zunubi. Sai muna gani Yesu, Yesu mai fansarmu, domin mulkin duniya duka na sane. Za ya komo wata rana yi wata kila yau, za ya komo daga sama chemu yama asapase muna tabeda shisike kama mulke dunya dukana sane oyane ya kesu wamu wamu saniba ya chemu itasaru mureka jilansa musani ya nazu shaka ko kadan kama mulkin duniya duka na sane. Za ya komo wata rana yi wata kila yau, za ya komo daga sama domin ya kauce mu. Jama'a su kwase muna tare da shi suke, kama mulkin duniya duka na sane.
Mai sauraro, sunana Pastor Ephraim Jidauna. Yau wata rana ce da Allah ya tanada mana domin mu yi zance cikin littafi mai tsarki. Za mu yi karatu cikin littafin Filibiyawa sura 3 aya 20. Littafin Filibiyawa sura 3 ayarsa ta 20 ta ce, gama namu yangarenci cikin sama yake, daga can kuwa muna sauraro mai ceto Ubangiji Yesu Kristi. Kai da za mu yi tattaunawa a yau yana cewa sauraron dawowan Yesu. Sauraron dawowan Yesu. Bari mu yi addu'a. Allahnmu a sama, mun gode maka domin ka ba mu littafi mai tsarki ya zama mana jagora. Muna so mu san nufinka. Yayin da muke bimbini muna karantawa, ka bude allon zukatanmu, ka bude kwakwalwan tunaninmu, domin mu gane mu kuma aikata nufinka mu samu albarka. A cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Sa'an da Yesu Kristi yana tare da almajiransa, ya yi zance da su cikin misalai. Littafin Luka sura 12 daga aya ta 35 har zuwa aya ta 48. Yesu Kristi ya yi zance da su game da dawowansa na biyu, amma ya ba su misali kaman bayi wanda Ubangijinsu ya yi tafiya zuwa ƙasa mai nisa, ya je domin bukin anganci. Ya bar su jira zuwansa, amma bai gaya musu lokaci da zai dawo ba. Bayinsa suna shirye su yi aiki domin suna jiran dawowar mai gidansu. Kowace lokaci yana iya dawowa. Yesu Kristi ya ce, masu albarka ne waɗannan bayi sa’an da Ubangijinsu ya dawo ya iske su suna yin aikin da ya kamata su yi. Shi zai damarce kansa zai yi musu hidima. Wato, su sun yi hidima lokacin jiran dawowansa, shi kuwa sa’an da ya dawo zai yi musu hidima. Zai damarce gindinsa, za su zauna a bisa tebur, shi ne kuma zai yi musu hidima ya ba su abinci domin su ci. Menene Yesu Kristi yana nufi? Zai sake dawowa. Littafin Yohanna Sura 14 aya 3, Yesu Kristi ya ce, kadan na tafi na shirya muku wuri, zan sake dawowa in karbe ku wurin kaina, domin inda nake ku kuma ku zauna. Wato, dawowan Yesu Kristi tabbaci ne. Domin Yesu bai ce da mu, zan je yi tunani in ya yiwu zan sake dawowa ba. Bai ce zan je yi shawara da Uban in ya yarda mini zan dawo ba. Amma Yesu Kristi ya ce zan sake dawowa, tabbaci ne. Amma kafin ya dawo, mai bi wakili na Yesu Kristi a duniya yana da hali na sauraron dawon Yesu. Sa’an da Uba ya yi tafiya, ko mai gidanki ya yi tafiya, ko ƙaunataccenka ya yi tafiya, sannan ya gaya maka cewa zan dawo, amma ga lokacin da zan dawo tsakanin rana kaza zuwa rana kaza, bai faɗi ranan ba, amma daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ka tsumaye ni, wace irin shiri za ka yi? Wace irin shiri za ki yi? A wannan lokacin zai iya yiwuwa ka manta? Ba zai yiwu a ce ka manta ba, domin kana sauraron dawowan wani mutum da yake da muhimmanci a gare ka. Hakanan dawon Yesu Kristi na biyu ga mai bi, sa’an da ya dawo, wahalunmu za su ƙare. Baƙin ciki, azaba, kuka da mutuwa za su kawo. Shi yasa dawon Yesu Kristi na biyu shine batu mai albarka ga mai bi. Amma kafin Yesu Kristi ya dawo, menene ya kamata sarkaku su yi? Menene ya kamata masu bi Kirista mu yi? Bari mu bamu misali. A cikin littafi mai tsarki, Ibraniyawa Sura 11 aya 10, littafi mai tsarki ya gaya mana Ibrahim ya tsumayi babban birnin nan wanda Yesu Kristi ya tafi domin ya shirya. A cikin rayuwar Ibrahim gabaki daya, har ya mutu, yana marmari, yana shiri domin zuwan wannan birni, domin dawowan Yesu Kristi na biyu. Bari mu duba wace irin rayuwa ce Ibrahim ya yi. Ibrahim ya yi rayuwa ta adalci. Ibrahim ya yi rayuwa ta bangaskiya. Ibrahim ya yi rayuwa ta biyayya. A cikin dukkan rayuwansa bai nuna cewa dawowan Yesu Kristi yana da nisa ba. Yana rayuwar shi kamar zuwan Yesu Kristi gobe-gobe ne, har Ibrahim ya mutu. Wannan shine halin wakili, wannan shine halin mai bi wanda ke sauraron dawon Yesu Kristi na biyu. Domin ba mu san lokacin da zai dawo ba, ya ce mu zama da shiri, mu zauna muna sauraron dawowansa, ko da wani lokaci ya dawo, idan ya zo bari ya iske mu, muna shirye. Manzo Bulus ya gaya mana cikin littafin Ibraniyawa Sura 10:25. Manzo Bulus ya ce da mu, kada ku fasata taruwanku, musamman yanzu da kun ga ranan nan ta kusa. Ranan zuwan Yesu Kristi ta kusa, ya kamata yanzu mu ci gaba da tattaruwa. In muka taru mu yi mene? Mu yi sujaida, mu yi ibada, mu karfafa juna, mu yi addu'a. Yanzu da muna sauraron dawon Yesu Kristi na biyu, yawancin masu bi sun yi barci. Waɗansunmu sun gaji, mun bar addini. Waɗansu ba sa zuwa ibada, inda za mu zo mu taru domin mu karfafa junanmu, domin mun san lokacin zuwan Yesu Kristi ya kusa. Idan Ibrahim, wanda ya mutu sama da shekaru 4000 da suka wuce, yana sauraron zuwan Yesu Kristi, balle mu kuma da muke raye yanzu? Zuwan Yesu Kristi ya fi kusa yanzu. Ina karfafa ka mai sauraro, ina karfafa ki mai sauraro, lokaci ya kamata mu sake sabunta tunaninmu. Mu sabunta kuzarin ruhaniyarmu, dukan inda ake taruwa domin ibada, ka kasance a wurin, ki kasance a wurin, domin mu karfafa kanmu ganin cewa zuwan Yesu Kristi ya kusa. Littafi mai tsarki ya gaya mana, waɗanda suna jiran dawon Yesu Kristi na biyu, suna shirya kansu. Akwai ababa guda biyu a gabanmu. Idan Yesu Kristi bai dawo kamar yadda muke zato ba, akwai mutuwa. Mutuwa tana iya zuwa ko yanzu ko gobe. A kowace hali mutuwa ta zo, abinda za mu ji na gaba shine zuwan Yesu Kristi na biyu. matattu za su ji zuwan Yesu Kristi na biyu, masu rai za su ji zuwan Yesu Kristi na biyu. Na wane shiri ne muke yi domin dawon Yesu Kristi na biyu? A cikin wannan misali da Yesu Kristi ya bayar cikin littafin Luka sura 12, bayin nan suka ce ai Ubangijinmu ya yi jinkirin dawowa, watakila ma ya canza tunaninsa ba zai kara dawowa ba. Sai suka fara dukan sauran bayin, suna ci suna sha suna nishadi, suka manta a lokacin da basu sa tsammani ba sai mai gida ya dawo. Da yazo ya iske su cikin rashin shiri, menene yayi da su? Littafin mai sarki ya ce ya ba su nasu rabo tare da marasa adalci. Idan muka duba yau, mun yi gaba a kimiyya da fasaha, duniyan ta yi dadi, mun manta ma da bazancen dawon Yesu Kristi na biyu. Abinda muke so shine mu zauna mu ji dadi, mu yi nishadi, mu je nan mu je can, mu gina gidaje, mu sayi motoci, a yi auratayya, a sayi wayan tangaraho, a hau jirgin sama. Shine abinda ya dame mu. Ba mu ma yi tunanin cewa Yesu Kristi ya kusa dawowa ba. Idan ya dawo ya iske ka a yanda kake zaka je sama? Idan ya dawo ya iske ki a yi halin da kike yanzu zaki je sama? Tambayan da ya kamata mu yi ma kanmu kenan. Idan haka ne, to wani irin rayuwa ne ya kamata mu yi kafin Yesu Kristi ya dawo? Waɗanda suna jiran zuwan Yesu Kristi suna addu'a, suna tuba da furta kowace zunubi da suka sani. Waɗanda suna jiran zuwan Yesu Kristi na biyu suna neman salama da dukkan mutane tare da tsarkakewa, wanda idan ba tare da ita ba babu mai rai da zai ga Ubangiji. Mu yi addu'a. Mun gode maka ya Ubangiji domin kalmomin da muka samu. Ka yadda waɗannan kalmomi su zama da ma'ana a cikin rayuwarmu. Su canza zancen da muke yi yau da kullum a rayuwarmu da ayyukanmu da kalmominmu cewa muna jiran zuwanka. Wannan shine roƙonmu a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen.
Masu iya magana sun ce da ganin rago goma jin labarin gwani. Me kake yi a cikin rayuwarka a yau? Me ka yi a yau a cikin yini? Waɗanne irin nasarori ka samu? Idan gona ka je, wani irin aiki ka yi? Idan kasuwanci ka je, wani irin kasuwanci ka yi? Idan ma aiki ne na ofis ka je, a yinin yau me ka yi? To idan fa za ka yi duk wata harka ta rayuwarka, ya kamata ka tabbatar cewa wannan harkar za ta kawo maka ci gaba a rayuwarka. Akwai mutane da yawa da suka kasa bude idanunsu akan irin abubuwan da suke yi. Sun kasa bude idanunsu domin su dubi wasu da suka yi nasara a cikin rayuwarsu har su koyi a gare su. To idan fa lalle za ka samu nasara, akwai irin abubuwa da ya kamata ka duba kanka, sa hannunka a wani guri. Aiki za ka yi, harkar kasuwanci za ka yi, lalle ya kamata ka lura mutane za ka yi harka da su su zama waɗanda za su kawo ƙaruwa ne a rayuwarka. Kamar yadda na fara da cewa da ganin rago goma jin labarin gwani, to idan ka ji labarin gwani, za ka yi koyi da irin nasarori da ya samu. Za ka kuma bi irin hanyoyin da ya bi har ya cimma irin nasarorin da ya ci. Amma idan ka yi tafiya da rago, to lallai kam za ka zama rago kamar sa. Domin idan kana son ka samu ƙaruwa ko ka samu arziki a rayuwarka bisa ga irin aikin da kake yi, to fa ba za ka koyi yadda za ka yi arziki a gun rago ba. Idan ko kana son ka koyi tsafta ne, ba a gun mai dauda za ka je ka koyi tsafta ba. A nan ba cewa nake kada ka nemi mutane da za ka yi tarayya da su ba, a'a, ka nemi abokai na gari, ko da mai arziki ne ko da talaka ne. Amma harka yadda zuciyarsa take, matsayin zuciyarsa, ita ce za ta nuna maka irin hanyar da yake bi. Saboda haka ba ina cewa kar kai abuta da talaka ba ne, a'a, amma akwai wasu mutane wanda a zukatansu sun riga sun karaya, sun karbi talauci. Idan kai tafiya da irin waɗannan mutane, to lallai ba za ka iya girma fiye da su ba. Idan tafiyarka da mutum ne wanda yake ganin shi gwani ne ya yi buhu goma na hatsi a kakar da ta wuce, a wannan kakan ma ya yi buhu goma, yana kuma farin ciki, ba irin mutumin da ya kamata ka yi tafiya da shi kenan ba. Ka je ka nemi wanda yake ci gaba, ya yi buhu goma a kakar da ta wuce, a wannan ya yi buhu goma 15 ko buhu goma 18. To irin wannan mutumin idan ka yi tafiya da shi, za ka samu ƙaruwa. Saboda haka kada ka yi tafiya da mutanen da za su rage ka. Ka yi tafiya da mutanen da za su kawo maka ƙaruwa. Ka yi tambaya akan irin abubuwan da su suke yi da suke samun ci gaba a rayuwarsu. Ta wurin haka kai ma za ka samu hanyar da za ka bi domin ka yi nasara irin tasu. Ka buɗe idanunka, ka buɗe kunnuwanka, labarin gwani ya fi ganin rago.
Da haka ne shiri na yau ya kawo ga ƙarshe. Na ba da gaskiya mai sauraro ka samu albarku ta dalilin sauraron shirin na yau. Sai a ci gaba da bimbini akan ababa da aka fito ji, a kuma gaishi ‘yan uwa wadda ba su saba sauraro ba, su ma gobe su kasance cikin masu sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu’a, shawara ko ta ra’ayi, za a iya rubuta a tura mana. Adireshin imel namu shi ne awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana a Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa. awr/hausa. Ina godiya zuwa ga Pastor Ibrahim Maigari, Pastor Ephraim Jidauna, Pastor Audu da kuma kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Jos Main Township. Muna ce muku Ubangiji ya yi muku albarka. Kai ma mai sauraro, kasancewa tare da mu na karfafa mu da yawa. Ubangiji ya ci gaba yana albarkanka tare da iyalinka. A madidina da abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan ji yunwa, sukan rasa, amma duk wadda ke bidan Ubangiji ba zai rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna a yi addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.